هو نصره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلا جيمي البركة مسلا جنغ اللغة لكينا جكينغ لنبوشي أجهر بوشي وانا يمجينا تلاتة يو أشرند بيرغ وتر رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديان لليه دا تلاتين دا تاكوس واندا كوميك دي دي دا أشرن قواتن شدا شكرا ميلادية تدبو بي لشابكوي وانا مجالسين تفسير القرآن من قرما واندا منا چكين تفسير سورة مريم عليه السلام كمر كلن زامو فالا دا أنسا وسودا چكين تنبيوي ساننمو شغا كراتو. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da hukuncin sayan jari, hannun jari, wato stock market, cewa yana da kyau ko ba da kyau. Hannun jari ya danganci kamfanin da zaka sayi wannan hannun jarin nasa. Idan abinda yake sayarwa ko yake ta'amuli da shi shari'a ta yadda da su, kasuwanci yake yi na kayan abinci ko kayan masarufi ko yana kasuwanci na dillancin gidaje ko filaye ko kere-keren wasu abubuwa da dan adam yake amfana da su, wannan babu komai dan ka sai hannun jarin irin waɗannan kamfanin nuka ko waɗannan ma'aikatu. Amma idan ya kasance kamfanin yana wato kasuwanci ne da abin da Allah ya haramta ko yana gaurayawa, yana kasuwanci na halal tare da na haram duk lokaci guda, kamar bankuna na riba conventional bank ko kuma kamfanin nukan giya, to wannan duk bai halatta ba, ko kamfanin nukan caca. Dukkan wasu kamfanoni wanda suke hada halal da haram a cikin kasuwancinsu, ko kuma ma halal haram din ne zalla, to haramun ne mutum ya sayi irin wannan hannun jari. Saboda haka kamar shi ma ya zuba jarin sa ne akan a taimaka a ita yada banna. Allah kuma subhanahu wataala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ku taimaka wa junanku akan abin da yake birri ne, wato alkhairi ne, da abin da yake tsoron Allah ne. Kada ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne da ketare iyaka. Sauraka babu wata ansa daya sai dai da wannan bayanin. Idan abinda wannan kamfanin halal ne, to sayan hannun jarin sa ma halal ne. Idan kuma haramun ne, to sayan jarin hannun jarin wannan kamfani haramun ne. Sannan lokacin da zaka sayi hannun jari, ka tabbata abinda zaka sayi akwai shi, kuma ka tabbata kai ma abinda zaka sayar akwai shi. Dan haramun ne mutum ya sayar da abinda bai mallaka ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tabi ma laysa lak, abinda baka mallake shi ya zama naka ba, haramun ne ka sayar da shi. Ko kuma ka sayi shi amma bai zo hannu ba, bai ai istifa'in sa ba, bai abinda malaman fiqh suke cewa hauzi ba, to shi ma ba a sayar da shi. Sannan idan abin ne wanda riba take shiga ciki, ribal fadl, to ya zama akwai taqabud, akwai karba, kada ya zamana babu wannan taqabud din, kada ya samu wani tazara na ajali na lokaci tsakanin karbar, tsakanin bayar da kuɗin da karbar wancan. To duk waɗannan abubuwa idan mutum ya kiyaye su, to babu wani abu a ciki insha Allah. Sai kuma tambayar sa game da azumin kafara, cewa su ma dole a jera su a'a babu nassin da ya nuna cewa azumin kafara guda uku da ake na rantsuwa kafarar rantsuwa yana tambayar kafarar rantsuwa ko yana tambayar kafarar rantsuwa cewa azumin kafarar rantsuwa shi ma dole a jera su wannan siyamu thalathati ayyam din da Allah ya faɗa to Allah bai jera su bai ce mutatabi'at ba kuma ba a samu wani hadisi da yace a jera ake yin su ba saboda haka abinda da yake kanka kai azumin kwana uku kuma kai ma in ba dai lalaci ba azumi kwana uku sai kai ta daddatsa su kai su gaba ɗaya ka huta mana sai wannan da yake tambaya yake cewa mai yara kafin yayi wa yaransa kyauta zai iya wa mahaifiyarsu wato matarsa ya halatta ba wai wajibi ba wai laruri bane idan zaka yi wa matarka kyauta sai kai wa yaranka yana tambayar kyautar fili ko kyautar wani sashi na gida ba wajibi bane inda kyauta ce ba wajibi bane sai kai wa ƴaƴanka sai wa matarka ƴaƴanka ne ba a son ka ware wasu kai musu wata kyauta ta musamman ba abin da ya shafi bukatarsu ba a wata kyauta ce zaka yi sai ka waru wasu kawai kai musu wasu ka hana su to wannan ba daidai bane amma idan matarka ce ko matanka ne dan kai musu kyauta ba ce dole kuma sai kai wa ƴaƴan ba in kai wa iyayen su kai musu sai ya ce waya aka ya ake koma mace ta mallaki daki yayin da mijinta ya rasu to wannan yana komawa ga masu rabon gadon da ake ba wata ka'ida da aka aje ta mallakar daki idan miji ya rasu da alama shi mai wannan tambayar so yake mallaka matarsa daki kafin ya mutu to kada ya mutu a hana ta za ka iya mallaka mata yanzu tun kana da rai in ya so in ka mutu kaga shi kenan damar mallakar ta ne ba abin nan ba maganar gado ya shigo cikinsa in ana son a raba da shi gado sai a biya ta kudinta a saya sai kuma tambayarsa ta akwai bambanci tsakanin ajuwa da sauran dabinan makka ko madina akwai bambanci mana ko a ido akwai bambanci ko a ɗanɗano akwai bambanci ko a farashin su akwai bambanci ajuwa ta fi tsada sauran dabinai wannan za ka samu suna da sauki amma ba su kai ajuwa tsada ba wato ajuwa ta fi su tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai rika wayar gari kafin ya ci komai ya ci kwaya bakwai to wannan zai zama masa garkuwa daga sihiri to wani sihiri da za a yi kokarin a yi masa ba zai ci shi ba idan kullum mutum zai ci ajuwa kwaya bakwai wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala suna ganin hukuncin bai takaita akan ajuwa ba annabi ya ambaci ajuwa ne saboda a lokacin ita aka fi ci ko idan aka fi samu amma yana nufin dabino saboda haka kowane dabino sawa'un dan agadas ne ko dan bauchi ne ko dan jigawa ne ko dan kano ne muna da shi to kowanne inda zaka samu kwaya raba kai kullun ka ci da safi to wannan zai zama garkuwa ga mutum daga dukkan wani sihiri in ka samu ajuwa din to wannan shikenan ka fita daga dukkan wani sabani ma sai kuma wannan da yake tambaya a game da cewa wani limamin su da yake musu sallah ya ce babu komai ka saki wandonka ya ja ƙasa matuƙar dai ba da girman kai kai ba ya ce wai saboda ko hadisin sayyidina abubakar ne shi ma ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa babu komai tunda ba da girman kai yake yi ba amma an fi so dai mutum ya ɗage shi ya wuce idan sawu ya ce haka dai aka yi masa fatawar to sakin wando ya ja ƙasa ko ya wuce idan sawu haramun ne mutlaƙan sawa'un ka yi niyyar girman kai ko ba ka yi niyyar girman kai ba ba sharaɗi ba ne sai ka yi niyyar girman kan idan da niyyar girman kan to wannan al'amarin ya tsananta idan har mutum ya ja shi da niyyar girman kai to saban ya tsananta Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa uzratul mu'mini ila nisfi saq wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Tufar mu'mini rabin kauri ne, idan ya zama babu makawa ya jata, to kada ta wuce idan sawu. Abinda yayi kasa da idan sawu to zai shiga wuta, to za a kona iya abinda ya karu a cikin wuta. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai sa kaidi ba, bai dabe bai yi shi ba da girman kai, bai ce sai mai girman kai ba. Hadisin da ya magana da mai girman kai sai muka ga shi kuma hadisin Abu Dharr Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu da cikin sahih Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum uku, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba a ranar gobe kiyama, ba kuma zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai tsanani. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi al-musbilu izarihi, yace al-bannan wal-munfiqu sil'atahu bil-hadbi al-kadhib wal-musbilu izarahu. Mutumin da yake bayar da kyauta ya dawo yana gori, sai na biyun su wanda zai rika sayar da kayansa a kasuwa ta hanyar ƙarya, wato ya rika faɗar farashin ƙarya, ya ce shi wallahi shi ma bai samu abin nan ba sai da kaza, kaza aka sayar min shi, ko kaza aka taya ni ki sayarwa, alhalin ƙarya yake. To wannan shi ma yana ciki. Sai na uku Annabi ya ce mai sakin tufafinsa su yi ƙasa saboda girman kai. To shi ne malamai suka ce za mu ga cewa ƙubar ta fi tsanani a nan a kan ta farko da aka ce fafin nar. A nan wanda ya saki ta ja ƙasa da girman kai, to wannan shi ne zai shiga, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim. Annabi ya ce la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kaga azabarsa ta fi tsanani, shi baya ga ya saki tufafinsa kuma akwai wani abu girman kai. Wancan kuma da ba maganar mai girman kai aka yi ba, sai aka ce fama asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. To dama duk sanda sababi ya bambanta, to hukunci yana bambanta. Kuma a ka'idar usul, ka'idar malamai, duk sanda aka samu bambancin sababi da bambancin hukunci, to ba a yin abinda ake cewa hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Ba za ka fassara mutlaqi ba da muqayyadi, ba ka ɗauko wancan hadisin ka fassara shi da wannan ba, ka ce tunda a nan an ce mai girman kai, to can ma dole a kawo sifar mai girman kai. A'a. Sannan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da ya zo yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa izari yastarkhi illa anni ata'ahaduhu, ya ce ya rasulallahi abinnan dina gyauto na ko abinnan kwarjalle na maɗaurinsa, ya ce yana saki, ma'ana yana kwancewa har ya ja ƙasa, har ya yi ƙasa. Illa anni ata'ahaduhu, amma ina jawo kayana ina ɗago shi ba na barinsa, amma yana kwancewa ya ja ƙasa sai in janyo kayana. Annabi ya ce lasta mimman yaf'aluhu khuyala, ce kai ai baka cikin masu yin haka da girdan girman kai. Sayyidina Abu Bakar irar halittarsa mutum ne marar ƙiba, mutum ne siriri, kana rajulan nahifan, siriri ne. Saboda haka in ya ɗaura zaninsa to yana yawan saurin kwancewa, kamar ɗabi'ar dai wanda yake siriri, an san yadda irin zubin jikinsa yake, ba shi da abinda kwankwasan da zai riƙe abinda zai ɗaura sosai. To sai ya kasance duk sanda ya ɗaura, ya ɗaura shi yadda ake buƙata, bai wuce idan sawun ba, bai yi ƙasa ba, to amma sai ya sassaki sai ya sai ƙasa. To amma da ya zarar ya kula ya ƙasa sai ya jawo kayansa. To shi ne abin yake damunsa, kada shi ma fai shiga cikin waccan azaba. Shi ne Annabi ya ce lasta minhu, lasta mimman yaf'aluhu khuyala, ba ka cikin masu jansa da girman kai. To kaga anan ai akwai bambanci da wanda shi bai yi abin ba tun farko, ba wai haka ya nufi abin ba. bai je za a yi masa dinki ba, ya ce ku aka gwada shi, aka kai masa abin awo daidai ƙaurinsa, ya ce a ƙara ƙasa, aka ƙara ƙasa, aka je daidai idan sa, wace ku ɗan ƙara jan shi ƙasa. Kaga wannan shi ne ma a hakan a yi masa, ba daidai yake da wanda zanin sarki zazzagowa yana janye kansa ba, ya zai haɗa kansa da wannan shi wancan ba haka, illa an yi a ta'ahadu ba na barin sai ci gaba da zama a haka, ina janye kayana, kai kuma kai ka ne ma a yi maka haka, kuma ka ce kai ma sai na Abubakar. Sannan abin da za mu kula da shi girman kai wata sifa ce wacce take faruwa daga zuciya a ganta a aikace, kuma mutum zai fara jin wannan a ransa, sannan kuma aikin sai ya nuna wannan abin da zai nuna a aikace. Dukkan wani mutum da shi zai yi hukunci na zahiri, ba shi da iko akan batininsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi, ana iya sanar da shi cewa wane ga yadda yake, kamar yadda aka sanar da shi munafikai, duk da munafici wani abu ne a zuciya, amma dai akan bayyana shi wani lokaci a aikace. To Allah ya sanar da su, ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai, to haka nan zai iya sanar da shi wanda yake yin wani abu da zimmar girman kai da wanda ba ya da zimmar girman kai. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya bada wannan shaidar. Kai yanzu idan ka zo kana jan sitirar ka ƙasa, waye kake da shi a duniya da zai baka shaidar cewa kai ma baka yi dan girman kai? Waye shi? Baka da shi, saboda in kana son zaman lafiya ka amaka wa'azi ka gyara, dan ba wanda zai iya wanke ka. Sayyidina Abubakar ya samu mai wanke shi, bayansa kuma babu wanda zai wanke wani. An fahimci wannan? Saboda haka kai ba za ka wanke kanka ba. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Allah ya hana mutum ya wanke kansa shi da kansa, lace kada ku tsarkake kanku, Allah shi ya fi sanin wanda yake tsoronsa. Da haka kai kakka je kana tsarkaken ka ce ni ba na yi kaza dan kaza, ya za a yi mutane su fahimta. Idan ana ganin ka a gurin banza, a gurin da ake laifuffuka, ka jefa kanka inda za a zarge ka, ba yadda za a iya cewa kai fa kawai kana zuwa hutawa ne, amma abinda aka ga ana yi a gurin nan kai ba ka shiga, wannan ba zai fushe ka ba, na shiga ban ɗauka ba, ji ba wuce ba tafi da ɓarawo. Saboda haka dole ne ka yi taka tsantsan. Da haka wannan fatawa da shi wannan malamin ya bayar bai muku adalci ba, ya kamata ya taimake ku, kamar yadda Sayyidina Umar yana rashin lafiya, wani ya shigo masa wani saurayi ya zo duba shi, sai ya juya, bayan ya gama duba shi zuwa zai tafi, sai ya ga izarinsa yana jan ƙasa, sai ya kira shi ya ce ya Abdullah irfa izarak fa innahu anqa li thawbik wa arda li rabbik. Yana kwance ba shi da lafiya, lafiyar lafiyarsa ta ƙarshe lokacin da aka soke shi da wuka, amma wannan yanayin bai hana shi ci gaba da nasiha ba. Bayan yaron ya juya zai tafi, ya kira shi ya ce ya kai bawan Allah, ɗan daga abinan tufarka mana, ɗan daga ta mana, irfa izara, ɗan daga tufarka mana, fa innahu anqa li thawbik, wannan zai sa tufarka tafi tsaftata, domin ka bar ta haka za ta riƙa jan ƙasa da ƙura, da in ka ɗage ta tafi tsafta, wa arda li rabbik, kuma za ka fi samun yardar Ubangijinka. To haka ya kamata shi wannan liman ya yi wa mutane nasiha irin wannan, ba ya ce ku je ku yi ba tunda ba ku da girman kai. Sai tambayarmu ta ƙarshe, wanda yake tambaya akan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ko ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta. Uquduha an-nasu wal hijara, lace makamashin wannan wutar mutane ne da duwar wasu. To wai shi tambayarsa shi ne, wai duwatsu me suka yi za a kona su? Kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa an bujira musu alkawari amma ba su ɗauka ba, inna aradna, yana nufin inna aradna al-amanat على السماوات والجبال على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها شيتو أباس أمانة بس سنتي باس يدوكا ما دم إذا قوناس تو هكا ما تكيما تنبيهكا دم يكي قونا إتاتي مي يي مكا كنا قوناشي كنا ساراشي kaga haske ko duwar wasu din kansu kana farfasa su watakila da ana nan kai gida an farfasa duki an maka ciko kana tattaka kasa duk me suka yi maka duk ba Allah ya ce ba su dau amana ba wannan ba azabtarwa bane su a gare su ba azabtarwa bane kamar yadda a cikin mala'iku akwai wadanda suke gado muta da ƴan muta ba azaba ake musu ba su Allah ya yi su da halitta su da za ta jure wannan abu ba akwai ba su abin nan ba akwai khazanatun nar akwai masu gado muta ba shugaban su maliku wana da ya maliku yaqdi alaina rabbuk saboda ka duwar watsu na kuma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da Allah ya fada da ku da abinda kuke bautawa ma'ana waɗannan abubuwa da kuka sassaka da shedanin da suka kirawo ku ku bauta musu suka yi da kuka bauta musu to ku da su gaba ɗaya kiraren jahannama ne wannan duwar watsu da itatuwa da aka bauta ba Allah ba dan an sa su a jahannama ba wai azaba ba ta hanyar azabtarwa bane su aka sa ta hanyar a nuna ma wadancin cewa waɗannan ba su da ikon komai kamar yadda Allah ya halitta maka itatuwa kana girki da su halitta maka ƙasar da zaka taka duwatsu da zaka yi amfani da su ba wai dan ka ba wai ya maka ka dan ka azabtar da su ba dabbobi da kake yanka ka ci me suka yi maka amma kana nan kana yanka su kana ci wannan su ba wai Allah ya yi musu haka dai ya musu azaba bane su wannan duk yana cikin bautar da aka dora musu ne kai ka dau amanar sai aka dauke maka wannan ba a ce a yanka ka cinye ba to da kai ma baka dauka ba watakila kai ma haka zama na abincin musu ci gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadhkur fil kitabi isma'il إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi isma'il kuma ka ambaci labarin isma'ila a cikin wannan littafi wato alqur'ani innahu kana sadiqal wa'di lalle shi ya tabbata mai gaskiyar alkawari ne wa kana rasulan nabiyya kuma ya tabbata manzo ne annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati kuma ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah da bada zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance yardajje ne a gurin ubangijinsa a can baya Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Ibrahim ya kuma ambaci kyautar da ya yi masa ta ɗansa Yahya da jikansa Yaqub a can muka ce Allah bai ambaci annabi Isma'il ba a can sai na aka ambace shi shi kadai aka ware shi aka ambace shi don a nuna cancantarsa da a ware shi a ambace shi ware shi a ambace shi shi kadai anan yana nuna darajarsa girman darajarsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun faɗi wani malhaz cewa ana ware shi sautari a ambace shi kasancewarsa me na ce a jiya da shekarun jiya saboda ba tare suka zauna da mahaifinsa ba saɓanin Ishaq yana tare da mahaifinsa shi kuma tun yana jariri aka kawo shi wadin ghairu zizar in tare da mahaifiyarsa sai kasance shi ake ambatansa shi kadai sannan kuma wani abu na da yanzu zan kara har ila yau annabi Yaqub annabi Ishaq shi ya haifa annabi Yaqub daga nan ne banu Isra'ila suka fito duk ƴaƴan Isra'il shi Isra'il shi ne Yaqub to daga zuriyarsa suka fito aka samu wannan babbar kabila wacce Allah subhanahu wataala ya cika ta tab da annabawa aka yi ta fafata da su aka yi ta fama da su suka yi ta fama da su wanda har yanzu gashi nan ba wanda ake fama da shi a duniya sai bai hude to shi kuma annabi Isma'il ta dan Allah subhanahu wataala ya samar da wato shine kakan Larabawa Abul Arabi wanda ita ma wata babbar kabila ce da Allah subhanahu wataala ya girmama wannan jinsi ta hanyar zabo Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ciki. To za ka ga kowanne ya kasance kaka ne ga wata al'umma babba mai cin gashin kanta. Don haka kaga dan an ware shi an ambace shi yana cin gashin kansa, wannan alama ce da take, ko kuma wannan yana da dangantaka da kasancewarsa uba ga wata al'umma ga wani jinsi mai cin gashin kansa. Sannan shi ne cikin ƴaƴansa wanda suka haɗu da mahaifinsa, ya haɗu da mahaifinsa wajen gina Ka'aba, ba ambace Ishaq ba, da shi aka gina Ka'aba. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antal azizul hakim innaka antas samiul alim. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yayi masa wannan karramawa, kuma wannan yabo da Allah subhanahu wataala yayi masa anan shi ma yana nuna wata dabi'a da ya siffanta da ita, wacce dukkan annabawa sun siffanta da wannan dabi'ar, tace innahu kana sadiqal wa'di, lalle shi ya kasance mai gaskiyar alkawari. To in ya dau alkawari yana cikawa, duk sanda ya dau alkawari to da gaske yake, ba da wasa yake ba, ba ƙarya yake maka ba, zai cika maka alkawarin da ya yi maka. Wannan sifa ce ta duka annabawa, babu wani annabin Allah da ba mai gaskiyar alkawari ba, ba annabawa kadai ba, duka salihan bayi suna sifantuwa da wannan sifa. Saboda kishiyar wannan sifa, sifa ce ta munafukai. Kaga ba za a ce ga wani salihin mutum ba, amma shi yana da sifa irin ta munafukai, kuma ya ci gaba da zama salihi, ba zai yiwu ba. Don haka idan har sifa ce ta duka annabawa, me yasa Allah subhanahu wataala ya ware Isma'ila anan, ya ambace shi da wannan sifa? Ambatansa da wannan sifa bayan kuwa daman sifa ce ta annabawa, yana nuna cewa ya sifantu da wannan sifa, sifantuwa ta haƙiƙa, kuma sifantuwa ta zahiri, wato wani abu ne wanda ya fito sosai a cikin lamarin rayuwarsa, kowa da kowa ya san shi da wannan. To shi yasa har aka sifanta shi da sadiqal wa'd, kamar yadda aka sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam al-amin, mai gaskiya mai amana, saboda tun kafin a aiko shi ya kasance mai amana ne. Larabawa duk sun san shi da wannan. To shi ma haka Annabi Isma'il alayhi salam, tun yana karaminsa yayi wa babansa alkawari, lokacin da babansa yace yayi mafarki cewa yana yanka shi, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ce ya mahaifina kai abin da aka saka, insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri. Kuma yayi bi wannan, ya cika masa wannan alkawarin, ya bada kansa. In wani ne babansa ya kira shi da daddare ya ce na yi mafarki gobe in yanka ka, zai kwana a gidan? Zai dai a neme shi a rasa, a nema sama da ƙasa, garin ma ba zai kwana ba gidan ba, in tana yiwa ƙasar ma zai haure. Amma aka tashi aka same shi, kuma suka tafi, har Allah ce wa lamma aslama, duk suka miƙa wuyansu ga Allah. Wa tallahu lil jabin. To kaga duk wannan alama ce ta cewa lalle in yayi alkawari yana cikawa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, ya cika wannan. Shi yasa Ibn Juraij, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij rahimahullahu ta'ala, yake cewa lam ya'id rabbahu 'idatan illa anjazaha, shi babu wani alkawari da ya taba wa Allah face sai da ya cika, bai taba yin wa Allah alkawari ba sai da ya cika. Duk wani abin da ya ce wa zai wa Allah na ibada, sai yayi wannan, ya cika wannan haƙƙin. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya masa yabo da wannan. Akwai kissa da ake faɗa na cika alkawarinsa, irin Isra'iliya ɗin nan, irin kissoshin Yahudawa, cewa yana daga cikin alkawarinsa akwai wanda suka yi alkawari da shi za su haɗu a wani wuri, ya je ya fara jiran mutumin nan tun safe har dare, ya yi hakka shi gari ya waye, yana nan tsaye a gurin, sai da ya zo ya same shi ya ce ai tun jiya ina nan tsaye ina jiranka. Suka ce wannan yana daga cikin cika alkawarinsa. Wasu ma kamar yadda aka ruwaito daga Yazidun Raqqashi, yake cewa an yi alkawari da shi kwana 22 yana jiran mutumin a gurin bai gushe ba. Wani ma ya ƙara, kamar Al-Qushairi, ya ƙara cewa shekara ɗaya yana jira. To duk wannan dai kuzuzutawa ne, ba shi da tushe. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai abin da aka ruwaito irin wannan, akwai a Sunan Abi Dawud, Sunan Al-Baihaqi da Makarimul Akhlaq, na al-kharaiti da al-hadith al-mukhtara littafai haka da yawa sun ruwaito hadisi kwaya daya na wani wanda ake kiran shi Abdullah ibn Abi Samha cewa yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to sai ya zama akwai abin da bai karasa a cikin mubaya'ar ba sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mu hadu gobe anan in karasa mubaya'ata to shine Annabi ya jira shi kwana 1 kwana 2 kwana 3 Annabi yana tsaye a wannan guri yana jiran shi sai bayan kwana 3 yazo Annabi ya ce ka wahalar da ni kwana 3 anan ina tsaye jiran ka to wannan shi ma hadisi ne bai inganta ba ana yawan fadar sa wajen bayanin alkawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cika alkawarin sa na'am Annabi sallallahu alaihi wasallam cika alkawari ne to amma aka fada abin da ya inganta Annabi ya wadatu ga barin abubuwan da basu inganta ba ingantattun sun ishe shi ingantattun abin da aka ruwaito sun ishe Annabi sallallahu alaihi wasallam yabo ba sai ka hada da wasu abin da basu inganta ba wannan ruwaya ce mai rauni a sanadinta akwai wani da ake kira Abdul Karim ibn Abdullah bin Shaqiq wanda majhul ne malamai ba su san komai akan sa ba saboda haka wannan shi ya sa suka raunana ruwayar sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 3 a guri shi kadai yana tsaye wannan akwai nakara a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fita shi fita daga sahabban sa suka dau lokaci ba su ganshi ba bazama suke neman sa a ce Annabi kwana 3 baya gida baya tare da sahabban sa a masallaci baya tare da sahabban sa a majalisi yana can shi kadai yana jiran wani yaro a ce kuma sahabban sa ba wanda ya fita neman sa wannan munkar ne ba zai yiwu ba yadda sahabbai suke san Annabi sallallahu alaihi wasallam san su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi hakuri ba a ce kwana 3 ba wanda ya ga dure manzo Allah gidansa aje ba gan shi ba in kuma yana tare da sahabban sa ai kaga abu ne mai sauki aje a nemo mutumin in dai ba shi kadai bane sai a ce to yaron nan mun yi alkawari gashi tun safa gashi har yamma ta yi aje a dubo shi mana to kaga duk wannan alama ce da take nuna cewa wannan bai inganta ba cika alkawari dai abu ne mai kyau abu ne wanda yake sifa ce mai kyau kwarai da gaske akasinta sabaninta sifa ce mummuna Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗar abinda ba za ku aikata ba fushin Allah ya girma ba mutum ya faɗi abinda ba zai aikata ba ku faɗi abinda ba za ku aikata ba saboda haka sifa ce ta munafikai mutum ya rika faɗar abinda da baki kawai yake faɗa amma a zuciya ya san ƙarya yake ba zai yi ba da gangan zai faɗa kuma ya ƙi cikawa da yawa mutane suna da irin wannan ɗabi'a za su faɗi abu tare da sun san ba za su yi ba amma za su faɗa maka saboda kawai dai ka dame su ba za su gaya maka don ka rabu da su wannan ba daidai ba ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'atabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun Allah yake maganar munafikai ce ya jefa munafici a zuciyarsu har zuwa ranar da za su haɗu da shi wannan munafici yana tare da su bima akhlafa Allah ma wa'aduhu saboda alkawarin da suka yi wa Allah kuma suka saba saboda sun yi wa Allah alkawari la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin sun yi wa Allah alkawarin cewa in Allah ya ba su falalarsa in Allah ya musu arziki za su fitar da dukiyarsu su taimaka wa mabukata za su yi sadaka kuma za su zama cikin mutanen kwarai balamma atau min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah ya ba su falalarsa sai suka shiga ruwa kuma suka juye baya suka bijire inda ake ganin su ma da aka daina ganin su dan kada a tambaye su da yawa ana samun irin wannan da Allah malam ayi mana addu'a Allah ya mu ma ya buda mana insha Allah mu ma mu zama masu taimakon musulunci masu taimakon al'umma to lunda da ya samu wani babban mukami mai tsoka to kun daina ganin shi a cikin ku kenan ba ku kara ganin sa ba sai kuma an ta sauke yasa sai ya dawo muku ya ce saboda shi musulmi ne gashi an koro shi musamman in gwamnatin ba ta musulmi ba ce sanda ta ba shi mukamin yana fanta ma ba za ku gan shi ba ba za ku kara ganin sa ba kuna ta yar abin nan da shi amma ranar da aka kore shi sai ku gan shi kuma ya zo ya samu malam saboda mu musulmi da muke cikin gwamnatin nan an sako mu a gaba yanzu ne yake musulmi ya sako musulmi irin wannan suna nan da yawa za su yi wa Allah alkawari amma ba za su cika ba annabi yana cewa ayatul munafiqi thalath إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان alamar munafiki uku ce idan yana magana yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba idan aka amince masa yayi ha'inci wannan duk mutumin da ya sifantu da wannan ya sifantu da sifat an-nifaq al-amali ya sifantu da sifar munafici a aikace koda bai sifantu da sifar munafici a aqidance ba akwai an-nifaq al-aqdi mutum yana ƙaryata Allah a zuciya a baki kuma yana nuna muku shi mu'mini ne إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم كما قال أن المنافقين أكيدا وأن المنافقين يكي فتر متنك كافر التي وما أولئك بالمؤمنين ولا نبا مؤمني بني أكوي النفاق العملي منافقين أكيكي وأن ما زي فنت كيدك مسلين با أما كما يجيفا كتكين سهم منافقين أكيكي shine ya zamana kana da wata dabi'a ta munafici irin wanda munafikai aka san su da ita kamar yadda ka sani akwai al-kufrul amali akwai al-kufrul i'tiqadi akwai al-kufrul amali akwai kafircin aqida wanda shine zai dawwamar da mutum a wuta akwai kuma kafirci a aikace ba kafirin bane amma kuma gashi yana aikata irin ayyuka na kafirai to wanda ba za a ce masa kafiri dan wuta har abada ba amma kuma yana dabi'a irin ta kafirai wanda Allah subhanahu wataala in ya kama shi da wannan zai iya azabtar da shi in ba gafara ya samu ba saboda haka kasancewar saba alkawari sifa ce ta munafikai sai ya zama da musulmi mu'minai suna sifantuwa da kishiyar wannan abu shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya yabi bawansa kuma manzansa da cewa innahu kana sadiqal wa'di shi ya tabbata mai gaskiyar alkawari ne haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasance sadiqul wa'di ne mai gaskiyar alkawari ne bai taɓa yin alkawari ba face sai da ya cika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasirikinsa abul as ibn rabi al-ubawi ya masa yabo da kasancewarsa mai cika alkawari shi ne wanda yake ya auri yarsa zainab yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to bayan musulunci ya zo wannan tun kafin musulunci aka yi auren tun yana kafiri musulunci ya zo ita ta zama musulmi shi bai zama musulmi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan an kama shi aka yi alkawari ya yi alkawari kan cewa zai sako masa yarsa domin ita ta aiko da yan wuyanta cewa lokacin da annabi ya ce a karɓi fansa a sake su to ita matarsa ce sai ta aiko da yan wuyanta cewa ga mijinta ga shi ba ya da abin da zai amma ga yan wuyanta a karɓa a sake shi annabi ya je ya samu sahabbai kwamitin da aka ɗora musu alhakin karɓar fansa ɗin cewa to ga Zainab ta aiko da yan wuyanta Zainab musulma ce amma mijinta kafiri ne ga shi ta aiko da yan wuyanta a saki mijinta in kun ga za ku karɓa to in kun ga kuma za ku kare mata suka ce a mayar mata kayanta saboda ita musulma ce abin kamata ya abin nan ba annabi ya yi alkawari da shi ce to amma zan yi alkawari da kai za a sake ka amma ka dawo min da yata tunda ka kai kafiri ne ita kuma musulma ce bai kamata ci gaba da zama a ƙarƙashin ka ba ya ce in Allah ya so zai dawo da ita ya yi masa wannan alkawarin kuma yana komawa kuwa ya haɗo ta da ɗan rake a kanata har Madina kaga ya cika masa alkawari shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafabi ya yi magana da ni kuma gaskiya ya faɗa min kuma ya yi min alkawari ya cika min bayan shekara shida ya musulunta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo musu da aurensu ba tare da an sake ɗaura sabon aure ba da wancan tsohon auren saboda kan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba to ko da sun rabu ita tana zaune ba ta yi aure ba idan duk ranar da ya musulunta in dai ba ta yi aure ba to shikenan sai su ci gaba da zama ba sai an sake taruwa an ɗaura aure ba bayan shekara shida annabi ya mai da ita to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari ya yabe shi da me da cika alkawari tun yana tun ba musulmi har ya musulunta annabi ya yabe shi da cika alkawari annabi ya faɗi wannan ne lokacin da aka gaya masa cewa sayyidina Ali yana neman ƴan gidan Abu Jahl ko dangin Abu Jahl suna neman su aurawa sayyidina Ali yarsu ƴar Abu Jahl to a lokacin da ya yi huduba ya nuna bai yadda ba a aje yar babban makiyin Allah da yar ma'aikin Allah a gida daya, abinda ba a so zai iya faruwa. Zai zama na idan fadan kishi da kishi ya tashi, wanda ya zagi uban wanda da zai ce ke ubanki la anan nema Abuja, su ce to ke ma uban naki, to kaga sai a shiga abinda ba abin nan ba. Duk da ita musulma ce, to amma kishi in ya taso ba abinda ba zai iya haifawa ba, sai an yi kuma daga ba a zo ana da dama. Annabi ya ce ba zai yadda ba, to shine sai ya yabi shi wannan, ya masa alkawari game da yarsa kuma ya cika masa alkawari. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya, Khalifa Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya zo yake cewa, yake tara mutane yake ce musu, wanda duk yake da wani abu da Annabi ya masa alkawari kuma bai cika masa ba har ya koma ga Allah, to ni yanzu ya zo ni ne khalifansa, ya zo in cika masa wannan alkawari. To shine Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya zo yace wa sayyidina Abu Bakar, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mun alkawari cewa law ja almalu min albahrain a'taytuka hakaza wa hakaza wa hakaza. Annabi ya kirawo Jabir yace idan kudi yazo daga Bahrain, kudi na jizya da ake karba, idan yazo daga Bahrain to zan baka damki haka, zan kuma iba damka in baka, in kuma damka in baka, to zan maka dubus daya, dubus biyu, dubus uku. To kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga Allah wannan kudi bai zo ba. To kuma sai bayan Annabi ya yi wafati sai aka kawo wannan kudi daga Bahrain. To sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Jabir ya ji kuma Abubakar yana cewa duk wanda Annabi ya masa wani alkawari bai cika masa ba, ya zo ne in cika masa. Shine sai Jabir ya je ya ce to gafa abin da ke tsakaninmu da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wadda sahabbai ne, ba wanda yake mauni ƙarya, duk suna gaskata junansu. Kamar yadda Anas yake cewa ma kullu ma haddathnakum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sami'nahu minhu ma sami'nahu wa minhu ma lam nasma' minhu walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan wa la yakdhibu ba'duna ba'dan. Ce ba duka abinda muke gaya muku na hadisi daga Annabi muka ji ba kai tsaye. Saboda Anas sanda Annabi ya yi hijira shekara 10 yana yaro kawo shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam karami, ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10. Shine yake cewa ba duka abinda muka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam muka fada muku na hadisi mu muka ji kunne da kunne, baki da baki ba, a'a akwai wanda muka ji, akwai kuma wanda sashin mu ne, wato wani sahabi ne yake ga wani sahabi, wani sahabi sai ga wani sahabi, in ya tashi shi ko ba sai ya faɗi wannan sahabin da ya ga masa ba, sai kawai yace manzo Allah ya ce, ba sai ya ce sahabi wani ya ga mu manzo Allah ya ce ba, yace sai dai sashin mu yana karantar da sashi hadisi, kuma sashin mu ba ya yi wa sashi ƙarya, to ba ma yi wa junan mu ƙarya. Don haka lokacin da Jabir ɗan Abdullahi zai je ga ya wa sayyidina Abubakar wannan magana, ba zai tume shi ba, saboda ya san a junan su ba ƙarya. In yanzu ne sai a ce kawo shaida, an baka a rubuce, akwai wani shaida da zaka kawo cewa kun yi wannan da shi, saboda tuhuma da ta yi yawa da rashin gaskiya da ta yi yawa a yau. Saboda haka yanzu da dukiya ta zo, da dukiyar Bahrain ta zo, sayyidina Abubakar ya kirawo Jabir ya ce to gashi, ya cika hannu ya bashi, ya kuma cika hannu ya bashi, ya kuma cika hannu ya bashi. To Allah ya ce wa kana rasulan nabiyya, kuma ya tabbata manzo ne Annabi. Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi manzo ne, kuma Annabi ne zuwa ga mutanansa. A wannan lokacin mutanansa ba su wuce mahaifiyarsa ba, da ƴaƴansa da surukansa Jurhum, akwai kabilar Jurhum, kabila ce ta Larabawa, wacce lokacin da suka zo suka ga ruwan Zamzam, tunda su Larabawa daman suna bin inda ruwa yake ne, su yi sansani da dabbobinsu da tantunansu, su kakkafa su kama guri su zauna. To lokacin da suka zo suka samu hajar a Makka, gashi guri ne wanda yake kwazazzabo ne, babu komai, amma ga ruwa yana ta gudana, sai suka samu gurin da za su zauna, sai suka yi makotaka da ita hajar. Daga nan suka yaɗu suka yi yawa, har ma shi Isma'il da ya tashi aure ya aure a cikin su, kun ga dalilin yadda aka samu dangantakar Isma'il da Larabawa kenan. Kabilar Jurhum ita ce kabilar Larabawa wanda suka bawa Annabi Isma'il auren ƴarsu, to da suka tana aka hayayyafa har aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wa kana rasulan, to kaga a lokacin da za a aiko shi Annabi, suwaye a gefe da shi, daga babansa, babansa sai ƴaƴansa, sai kuma sirkan nan nasa waɗannan jurhum, su Allah ya aiko shi zuwa wajensu. Shi yasa a gaba yace wa kana ya'muru ahlahu, sai aka kirawo wanda yake umarta da ahlahu bis salati, saboda su ne mutanen nasa. Duk kaga wanda yake ƴaƴa da sirkai duk iyalai ɗaya ne, cewa kana ya'muru ahlahu bis salati. Wannan yana nuna darajar ko ɗaukakar annabi Isma'il alayhi salam akan ɗan uwansa Ishaq. Dukansu annabawa ne, manzanni, amma a can da aka yi maganar annabi Ishaq sai aka ce wa kullun ja'alna nabiyya, ba a ƙara rasula ba, duk da cewa manzanni ne, an gane, ba a ƙara musifar rasulan ba. Annabi Yaqub, annabi Ishaq da ɗansa annabi Yaqub, dukansu manzanni ne. To amma anan da aka tashi ambatan Isma'il, sai aka ƙara masa kalmar rasulan, wa kana rasulan nabiyya, wannan dan a nuna fifikonsa akan ɗan uwansa Ishaq alayhi salam. Kuma ya tabbata cikin sahih Muslim hadisin Wathila ibn al-Asqa radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa quraishan min kinanata wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim, yace Allah ya zabi wato gidan Kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il. Kinana ɗaya daga cikin ƴaƴan Isma'il ne, ɗaya daga cikin zuriyar annabi Isma'il ne. To Allah sai ya zaɓi wannan gidan, sai ya fifita shi a sauran gidajen da suka fito na zuriyar annabi Isma'il. Daga cikin gidan Kinana kuma sai aka zaɓi gidan Quraishawa, gidan Quraish shi ne Qusay, sai aka zaɓi gidansu, sai aka fifita shi daga cikin ƴaƴan Kinana ɗin shi kansa. Sannan kuma daga cikin ƴaƴan Quraish shi Qusay ɗin, sai ya zamana an zaɓo gidan Banu Hashim, shi ne gidan da annabi ya fito. Da Quraysh din Qusay yana da ƴaƴa su Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Shams, duk ƴaƴansa ne. To amma cikin wannan gidaje sai aka zabo gidan Banu Hashim, wanda shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Hashim mahaifin Abdul Muttalib, ko Abdul Muttalib mahaifin Abdullahi, Abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka sai ya ce Allah ya zabo Banu Hashim kuma daga cikin gidan Qurayshawa, sannan kuma ni kuma sai ya zabo ni daga cikin Banu Hashim. Saboda kaga duk zabe ne daga zabe, zabin da ya faro tun daga Isma'il alayhis salam, Allah ya zabo shi daga gidan Ibrahim alayhis salam, daga cikin ƴaƴan Ibrahim Allah ya zabo annabi Isma'il, sai yasa shine zama wato a cikin bishiyar nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zabo shi cikin ƴaƴansa, ya zabo Kinana kuma cikin ƴaƴansa aka zabo Quraysh, shine Qusay, cikin ƴaƴan Quraysh kuma aka zabo Banu abin nan ƴaƴan Hashim, su kuma aka zabo annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki. Saboda haka annabi zabi ne na Allah, zababbe ne daga zababbu. Allah ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, ya kasance yana umartar iyalansa da sallah, yana umartar su da zakka. Wa kana inda rabbihi mardiya, ya kasance yardajje ne a gurin ubangijinsa, wato ya kasance yana tsayar da umarnin Allah dangane da iyalansa. Yana umarta su yi sallah, sallah nan ta kunshi tsarkake bauta ga Allah subhanahu wata'ala, ta kunshi ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan yana umarta su da zakka, wanda zakkan nan kuma ta kunshi ihsani zuwa ga bayin Allah. Saboda yana umarta su da haƙoƙin da suka danganci Allah da kuma haƙoƙin da suka danganci bayin Allah, su kiyaye haƙoƙin Allah kuma su kiyaye haƙoƙin bayinsa. A cikin haƙoƙin Allah aka ambaci sallah, kasancewa ita ce mafi girma. A cikin haƙoƙin bayinsa aka ambaci zakka, saboda ita ce mafi girma. To wannan yana nuna cewa annabi Isma'il alayhi salam a karan kansa shi ya samu kamala, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. To kuma bayan ya samu kamala, kuma ya yi ƙoƙarin ya ga cewa zuriyarsa ma ta samu irin wannan kamalar. Saboda haka sai ya ci gaba da karantar da su, musamman ma waɗanda suke kusa da shi, musamman ma danginsa, domin su suka fi cancanta ya fara kiransu kafin wasu. To wannan shi ma yabo ne, ba ƙanƙani ba, da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa da wannan ɗabi'a mai kyau, cewa shi a karan kansa mai bautar Allah ne, sannan kuma bayan haka mai umartar iyalansa ne su bauta wa Allah. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. ka umarci iyalanka da sallah, kuma ka yi haƙurka, ka haƙurƙurtar da kanka akan wannan. La nas'aluka rizqan, ba ma tambayar ka wani arziki. Nahnu narzuquka, mu za mu baka arziki. Wal aqibatu littaqwa, kuma ƙarshen al'amari yana tare ga masu tsoron Allah. Haka nan Allah subhanahu wataala ya umarci muminai ce su ma su kula da iyalansu, su ɗora su akan tarbiyya mai kyau. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ce, ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsare kawunanku da kuma iyalanku daga shiga wuta, wanda wutar da mutane ne da duwar wasu makamashinta. Alaiha mala'ikatun ghilazun shidad, akwai mala'iku masu kausar zuciya marasa tausayi kuma ƙarfafa, su suke kula da wannan wuta. Kaga anan ma Allah subhanahu wataala ya umarci muminai da cewa su umarci iyalansu da ma'ruf, su hade su da munkari, su hana su mummunan aiki, kada su bar su haka nan wuta ta laƙume su. Saboda haka umarnin iyali da yin sallah da kula da sallah, wannan ibada ce da Allah subhanahu wataala ya ɗora wa kowane musulmi, bayan shi ya kula da kansa, ya kula da abinda Allah ya ɗora masa na ibada. To kada ya ce ya gama shi, ya gama abinda zai yi, ya bar ‘ya’yansa, zuriyarsa, danginsa da waɗanda suke ƙarƙashinsa, ya bar su wuta ta laƙume su, shaidan ya cinye su da yaƙi. A'a, su ma ya umarce su, musamman da rukunan nan manya-manya guda biyu, kalmar shahada ita ce tauhidi, koyar da ‘ya’yansa da gidansa tauhidi. Duk sanda zai ji wata kalma da ta saɓa wa tauhidi, to yi ƙoƙari ya gyara musu. Ba a faɗar haka ba kyau. Haka ne, ƙoƙari ya ga cewa suna kula da sallah. Suna kula da sallah, wannan shikaran kansa yana taimakawa mutum a rayuwarsa. Ma rayuwarka ma za ta yi kyau idan ya kasance kana ƙoƙarin gyara tarbiyyar gidanka, musamman sha'anin sallah. Ka taimaka, ka kula cewa ana kula da sallah. Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, ya kasance duk sanda ya je ya ji wani abin da ba daidai ba a rayuwarsa, kai ya ce ko dabbarsa ce da ya haute tutsu da shi, ko ya je kasuwa ya ga ya dawo fayo ba abin da ya samu, ce to a gidana akwai matsala, akwai wata matsala da ta faru a gidana, zai je ya bincika, akwai yaron da yake wasa da sallah ko? Ya ce saboda Allah ya mun alkawarin arziki, idan har zan umarci iyalina da sallah su kula da ita. Ya ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ce da nas'aluka rizqan, ba ma cewa kai ka kawo mana, mu za mu baka, kai dai yi wannan abin da muka saka, mu za mu azurta ka. Saboda haka duk wanda yake son kasuwancinsa da harkokinsa su riƙa samun ci gaba, suna haɓaka, Allah ya tsare shi daga wasu masibu, to ya riƙa kula da gyara gidansa. Ya ce ko tutsu dabbarsa ta yi, ko tutsu ta yi, zai ce to akwai matsala a gidana. Saboda haka umarni da kyakkyawan abu, mutum ya umarci iyalansa su kula da sallah, wannan wani abu ne da aka yi umarni da shi. Kuma auren nasu bil ma'ruf al aqrabun, wanda suka fi kowa cancantar a kula da su, a yi musu alkhairi, su ne na kusa. Shi yasa Allah ce ku anfusakum, shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara umartar annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa wa anzir ashirataka al aqrabin, ka gargadi danginka na kusa. Ce fara da danginsa na kusa, saboda suka fi kowa cancantar a fara da su kafin a je ga na waje. Don haka Allah subhanahu wataala a nan ya yabi annabi Isma'il alayhi salam da cewa mai kula da wannan ne. Za mu yi magana akan kalmar ahlahu da Allah ya faɗa cikin wannan aya, wacce ke nufin matarsa da ‘ya’yansa, wanda tana zuwa da wannan ma’ana a cikin Alƙur’ani. Da aka ce ahlahu, ana nufin mutum, ana nufin ‘ya’yansa. To kuma har ila yau tana da wasu ma’anonin daban, wanda insha Allahu karatunmu na gobe za mu yi ishara zuwa gare su. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.